من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لهدي قوم شاء ليا قوات رمضان إجرى منزل الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة أليه دولة لا تندى ترى. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. Muna karatu a wannan wata mai alhurma, wata Ramadan. Muna karatu a wannan masallaci na wannan jami'a a irin wannan lokaci. Muna karatu cikin Al-Qur'ani mai girma, suratul Tauba. Mun tsaya aya ta 121. Zamu tashi aya ta 122 insha Allah ta'ala. Kafin fara karatu, tambayoyin da aka turo su ne kamar haka. Wannan bayan ya yi sallama ya ce, ina hukuncin ire-iren askin da matasan mu suke yi? Malam za ka ga dan gashi a tsakiyar kai, to ayi super kadangare a kai, ko kuwa ayi dying a mai da gashi baki, bai dace ba. Yana daga cikin sifofi na abunan kafirai na farko da kuma Yahudawa, su rinka zanuka a cikin gashin su, suna canja yanayin gashi din. Sannan har a yanzu ana iya samu, ko kaga sun zana ko hoton kadangare ko wani abu a jikin su da wani abu kaman fenti ko wani abu makamancin haka. Wasu kuma suna koyi da su ta hanyar yin amfani da gashin su. Bai kamata musulmi yayi wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski kwalkwabo, sannan kuma yayi tsaye a lokacin da musulmai ya dace a ce sun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai kamata ana yin wasu abubuwa wanda bai kamata ba, wallahu a'lam. Wannan bayan ai, sannan tambayar sa ta biyu yace, yana tambaya cewa maroka ne suka zo gidan su, su da yawa, kuma yana yawan zuwa ya ce musu masu gidan ba sa nan. Wata rana sai aka bashi kuɗi ya kai musu, sai ya raba ciki hudu, ya raba cikin hudu ya kai musu kashi ɗaya daga cikin kuɗin. Ina hukuncin haka? Haka haramun ne, saboda haka ka ci haram. Kuɗin da ka ɗauka ka ci haram, saboda haka sai ka mayar da shi gurin wanda ya baka ka kai musu, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama, yace tambayar sa ita ce, shin mutum ne ya kasance idan yayi suhur yana takura da yawan yin gyatsan magwas fiye da yadda yake idan bai yi ba? Amma malam, ita magwas din tana karya azumi ne ko kuma magwas ita ce kamar yadda ya rubuta, ita ce gyatsa mai tsami da kuma wari? Idan mutum ya yi gyatsa, gyatsa baya karya azumi, amma idan ya yi gyatsa wanda ya fito masa da wani abu har ya zo da bakinsa, mana ya fito masa da abinci ya zo bakinsa, sannan sai ya haɗe, shine ke karya azumi. Amma in ya zo bakinsa kawai ya tofar, shikenan baya karya azumi. Sai ya tambayi kuma likitoci kila ko da abin da ya dace ko irin abincin da ya kamata, wannan su za su bashi shawari, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama, shine yace ya halatta mata su halacci sallar janaza, mata su tashi musamman su tafi sallar janaza, amma in janaza ta zo musu aka tare sallah suka yi sallah, babu laifi akan haka, malamai sun tafi akan haka. Sannan yana so a yi musu takaitaccen bayani dangane da mazan da suke amfani da gabansu don biyan bukatan ƴa mace, domin waɗansu malaman suna nuna halaccin hakan sakamakon zakkewa zina. In ka ce wasu malamai sun yi bayanin kaza, ka gama magana, ni almajiri ne. Yawa, saboda haka ana maganan abu ne kawai in ka tambaye mu yafi sauki, amma da zaran ka faɗi abin da malamai suka faɗa, to ai shikenan. Wallahu alam. Wannan kuma bayan yayi sallama yace mallan dangane da karatu da ka gabatar kwana biyu da suka wuce game da taba dukiya na gwamnati, cewa Al-Qur'ani ya faɗa ƙarara cewa mai cin kuɗin gwamnati in har bai mayar da abin da ya ɗauka ba, ba shi ba aljanna. Ni accountant ne kamar yadda ya rubuta a wata ma'aikata, kuma na kasance ina karɓar umarni daga babban ogana na ma'aikatar, wato babban ogana ma'aikatar baki ɗaya, kuma ya kasance yakan sa ni na ciro kuɗi na ma'aikatar ya ɗebi abun da zai ɗiba, ni ma ya bani kasona, sai mu haɗu ni da shi mu rubuta cewa mun sayi wani abu ne wa ofishin wani office. Na yi ƙoƙarin saɓa umarninsa, ya sa aka bani query daga Abuja har na kusa na samu matsala da aikina. Ma gaba ɗaya, ko malam ban san iya adadin kuɗin da ya bani ba. Malam, yaya hukuncin wannan al'amari yake? Domin hankalina ya tashi matuƙa da na ji wancan wannan karatu. Ba a Ƙur'ani ƙarara muka ce an faɗa ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa a hadisi ingantattu ƙarara cewa wanda duk ya ha'inci abun da aka bashi ya tafi da shi lahira, to tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zai je aljanna ba. Saboda haka irin wannan aiki da kuka yi yana ciki, saka dole ne sai an maida wannan abun. Sannan kuma cewa ka saba wa umarnin oganka ya turo maka query, ina ga wannan anya ba lalacewar ba ta kai har haka ba. Ko da ta kai haka, ba zai wuya wai mutum ya ce ma ka ɗebo dukiyar ma'aikata, ka ce ba za ka ɗebo ba, ya baka query in dai an san cewa za a ɗebo ne a yi amfani da haram, ko kuma a ya ce ka ɗebo sai kuma ya nusar da kai zuwa ga wani abu na haram, ka ce ba za ka yi ba, sannan kuma ya baka query, ai shi ma yana tsoro. Sai dai kawai kila kamar yadda kake faɗa cewa kuke haɗa kai da shi, ku ce kun yi wani abu na ma'aikata, in irin wannan ne an rubuta, wannan sata ne kawai. Yau kun yi sata kuma kun ha'inci ma'aikata, sannan wajibi ne ku mai da wannan kuɗaɗen, har abada ba mai iya yafewa, domin kuɗi ne na ba na mutum ɗaya ba. In ko ba a mayar ba wannan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, gaskiya ne ranar tashin alkiyama akwai bala'i. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye, don haka ai kokarin mayarwa kawai. Wannan bayan ya yi sallama ya ce masu rubuto takarda irin yan mitsitsiya irin wannan, in ta faɗi ba mu da wani abu na kai, sai mutum ya sa a tsakani. Ya ce da fatan alheri, wato tambayar sa anan ita ce akan taimama, zike tambaya cewa yana so mutum yana iya yin taimama daga gida zuwa masallaci, ko kuma idan ya je zai yi sallah ne tukuna zai taimama, kuma zai iya karatun Al-Qur'ani ne, ko kuwa sai ya yi wanka. In dai ba uzuri ya sa za a yi taimama, ko rashin ruwa, ko rashin lafiya, in an yi amfani da ruwa shikenan, mutum kawai zai iya yin taimama ko daga gida ya yi zuwa masallaci, babu laifi. Sannan kuma zai iya karatun Al-Qur'ani ba tare da sai ya yi wanka ba, saboda uzurin da yake da shi, watakila ya sa shi bai yi amfani da ruwa ba, ko rashin ruwan, ko wani abu makamancin haka. A wancan tambayan da ya gabata ya ce bai san yawan adadin kuɗin da ogan nasa ya bashi ba, to sai ya ta lissafi ya yi kirda don iya sakankancewansa a zuciya, cewa lallai kuɗin ba zai wuce haka ba. Ana ya yi kirdado, misali 50,000 yana ganin cewa a duk yadda duk rinsi abun ba zai wuce 50 ba to sai kai kirda don 50 sai ya mayar yayi abun da dai alal aqalla ya san cewa ya maida koda bai maida daidai ba to amma bai kasa da abun ba sai dai sama da abun to shikenan sai ya mayar wannan shi yafi masa alkhairi wallahu alam wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce me hukuncin wanda ya kwanta barci sai mafarki da ya tashi kuma sai yayi sallah bayan yayi sallah sai ga alaman mani kuma rana ta fito wannan zai rama azumi guda yayi mafarki azumin sa bai lalace ba azumin sa bai kare ba wanda duk yayi mafarki azumin sa bai kare ba sai dai sallah da yayi ne da wannan najasa sallar asuba kenan sai rama wannan sallah din da yayi da wannan najasa din sannan sai yayi wanka ya wanke wannan tufa din amma azumin sa bai kare ba matikar mafarki ne wallahu a'lam koda da rana a cikin ramadan wannan bayan yayi sallama yace yana tana haila tace kwana shida ne sai yazo ya haura kwana 13 da taje asibiti sai aka bata wani magani tace tana sha kwana 2 sai ya dauke bayan tayi tsarki ta fara azumi da kwana 7 sai kuma ya fara sai kuma ta fara ganin wani jini-jini wani jini-jini mai ruwa to malam anan za ta bar ibada ne ko kuma za ta ci gaba da yin ibada a haka tana shan magani ai kika ce bayan kwana 7 wani ruwa-ruwa ne sannan kuma likitoci tunda suka baki magani ya nuna wannan jinin ba al'ada bane kuma ya wuce al'adanki tunda kin ce kwana 6 kawai kike yi sannan ya kai kwana 13 daga sai kirama azumi daga kwana 6 can ba zaki abuna zaki rama daga kwana 6 zaki rama azumin kwana 13 don daga kwana 6 al'adanki ya riga ya kare kenan tunda har aka baki magani a matsayin jinin al'ada sannan bayan kwana 7 wani jini-jini da ruwa-ruwa da yazo wanda ya saba da al'adanki shi wannan ba zai hana ki yin ibada ba zaki ci gaba da yin azumi sannan kuma zaki ci gaba da yin sallah ba ruwanki da wannan jini-jinin sai dai kawai ki ci gaba da bayyanawa likitoci in sun ce ki ci gaba da shan magani to shikenan in su kuma sun duba akwai abin da suke ga za su yi wannan su kawai zaki samu akai amma ba zaki daina azumi ba wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace ina hukuncin wanda yake shafa giya a habarsa wai don gemu ya tsira duk wanda yayi mu'amala da giya yayi haramu ba inda sunna ta tabbatar da cewa to wannan gemun me matsayin sa kenan in gemun ya tsira gemun giya ko kuma me wannan bai dace ba dole haka bai dace a ce mutum yayi amfani da giya mu'amala da giya haramun ne giya fa ko tafiya kake kaga mota mai giya a cikin ta ta baci a hanya haramun ne ka tura ta tashi ku sai su turawa ko ajeji ne inda giya ne a ciki ku taya su turawa ta tashi haramun ne sai dai kawai su sauke giyan sai ku taimaka musu sai ku tura motar ita kadai in ta tayi in yazo sai zo su loda giyan su wannan ya rage nasu idan mutum yazo da giya zai shiga mota zai shiga gidan da zai shiga ka taimaka ka bude gate din wannan haramun ne in dai motar giya ce za ta shiga giya ba wasa da abun nan ba a mu'amala da ita ta ko ta ina digon allura na giya a ce mutum ba shi da lafiya likitoci Allah ya kiyaye na san likitoci ma ba za su faɗa ba don akwai likitoci a nan insha Allah a ce masana magani ko kuma masana jinya su ce in an dosani giya da bakin allura aka sa masa a baki zai warke amma in ba a dosana aka sa masa ba ana ganin an fi kyautata zaton cewa zai rasu to a bashi ya rasu ya fi akan a dandani giya da bakin allura a sa masa ya warke ko da sun ba da cewa probability zai warke in an dandana masa wannan is high yana ya kai makura tabbas an san an dandana masa zai iya warkewa amma ko ana da zarin ba dandana masa ba ana tsoron zai iya mutuwa to a bar shi ya mutu shi yafi ba dandana masa giya ba ke saboda haka giya ba a mu'amala da ita ko kadan musulmi na kwarai ba a mu'amala da ita wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace yayi addu'an alheri kuma yace tambayar sa ita ce an ce wai bakin miji yana kama matansa in ya mata baki malan shin da gaske ne kuma a shin da gaske ne kuma amma na matar ma yana iya kama mijin to ni ban taba ji an ce ko bakin miji yana kama mata ko bakin mata yana kama miji ba amma Allah subhanahu wataala yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su tufafi ne gare ku ku tufafi ne gare su a shekenan su din ku ne ku din su ne in ila baki ya kama daga miji ya kama mata baki zai kama miji daga mata ma kenan wallahu alam ban sani ba amma dai hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wannan kam shine abin da Allah ya tabbatar a alqur'ani wannan bayan yayi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi yace mutun ya tashi lokacin sahur sai ji cikin sa yana ciwo mana ciwon sa cikin sa yana ciwo sai yayi wato sai tunanin kaman ba zai iya azumi ba sannan sai yayi suhur da niyan in cikin sa ya ci gaba da ciwo to zai sha ruwa mana zai sha azumi daga ƙarshe sai ya ji cewa zai iya wannan azumi din saboda haka menene matsayin azumin sa malamai sun tabbatar da cewa niyya da sharadi a ayyukan ibada yana iya yiwuwa mutum yayi niyyan aikin haji amma zai yi tahalluli in an tsare shi mutum yayi niyyan kaza in akwai abun da yake fargaba sai yayi niyya ya gwama wannan fargaban da wannan niyyar tasa sai abun ya gushe ya miƙe da aiki babu lafiya ciki saboda haka azumin sa yana nan insha Allah ta'ala akan wannan mun tuno cewa a kwanan baya mun yi magana cewa lokacin ajiye sahur shine da 44 arfe 4 da 44 a wancan lokaci lokacin fa ya canja sosai ya canja ya sauka yawa da 35 ne yanzu lokacin ajiye sahur da 35 ne tun daga ranar ma washe gari da kwana na biyu ya zama da 35 yawa saka kar a ce an fada a wancan lokaci sannan kuma har yanzu wani yana ci gaba da haka da 35 4 da 35 ne yanzu ake aje sahur sannan yace menene matsayin sujudu tilawa shin wajibi ne sannan sai dole mutum yayi yayi alwala ne ko kuma dai kuma me ake karantawa idan an yi sujudu tilawa din sujudu tilawa sunna ce kuma akwai lada da yawa a don duk wanda yayi tilawa wanda yake cikin tilawa yayi sujjada shedan yana fishi ya iblis yana bakin ciki sannan kuma mutum yana samun lada mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka sannan sahabbai sun shayi da yawa daga cikin su saboda haka in mutum yana karatu ya iso gurin da ake sujjada sai yayi kuma ba bai kamata mutum yana karatun alqur'ani ba alwala ba bai kamata ba ya kamata mutum yana karatun alqur'ani da alwala ne in sujjada ta zo kawai sai yayi sujjada wasu malamai suka ce amma in yana cikin yin karatun alqur'ani ba alwala din sai ya wulgo gurin sujjada suka ce ya halatta zai yi sujjada ko da ba alwala din ne wallahu a'lam in mutum yayi sujjada din kuma yana cewa sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin shi yake fada wallahu a'lam insha Allah ta'ala muna raye sauran tambayoyi zamu ci gaba da su muna fatan Allah ya samu dace zamu ci gaba da karatu aya ta 122 cikin suratul tauba subhanahu wata'ala ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa wana aya tana magana kamar yadda Allah ya fadi a ayoyin baya ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al'arabi an yatakhallafu 'an rasulillah wala yarghabu bi anfusihim 'an nafsi to shine Allah subhanahu wata'ala yake magana wajen fita din a kaida in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita to wajibi ne kowa ya fita mana ya fita jihadi tare da shi in dai ya fita to zaman gida kuma ya sauka kan kowa kowa kawai ya fita sai mai uzuri wanda yake da larura ko yake da uzuri ko rashin lafiya ko wani abu wanda musulunci ya yarda da uzurin nasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in firu khifafan wa thiqalan ku fita kawai da yadda da masu halin ku da marasa halin ku kowa da kowa ku fita gaba daya to in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita to haka kaida take to amma a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake zaune a gida fa idan yana zaune a gida Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ba musulmai gaba daya su fita a samu wasu kuma su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a iya saukar masa wahayi ba kwana wadannan mutanen su ne za su ji abinda aka saukar masa na wahayi zai karanta musu sai su yi amfani da shi wasu malamai kuma suka ce a'a ayan ta sauko ne dalilin wasu mutane ko kuma lokacin da sahabbai suka fita suna fita kauyuka gefe gefe suna karantar da addini sannan kuma suna samun ayyuka da abubuwa na alkhairai a waɗannan garuruwa din sai wasu daga cikin munafukai sai suka rinka cewa ai waɗannan sahabbai sun fito ne saboda garin su ba abinci garin su ba kuɗi sun zo suna kaza kasa akwai waɗanda suke dabi'a ta jahilci takan ɗebe su in sun ga mutane sun zo garin su an ji maka suna magana suna cewa baki ko suna cewa kaza ko wani abu shine aka ga wasu sahabbai sai waɗannan sahabbai sai suka kawo kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da aka rinka gaya musu wannan sai ransu ya baci domin su ba sa karban gaskanci kawai sai suka dawo gida suka bar musu garuruwan su sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya rasulullah ga abin da ake gaya mana sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun Allah ta bai dace ba mu'mina su tafi gaba daya ko su fita gaba daya su bar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su fita gaba daya a bar duk gari gaba daya a ce an tafi yada addini wani guri a wasu su saura wasu kuma su isar da sakon Allah duk lokacin da za a fita wasu su wakilci wa ƴan su haka kuma wajen koyo ilimi ma'ana kamar yadda wasu mutane su kuma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi addu'a lokacin da wasu kabilu a gefe gefen Madina suka shiga wato karo da addinin musulunci suna yin abin da bai kamata ba ga addinin musulunci suna fada da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sai aka kame ruwa ba a yi musu ruwa ba sai suka samu kansu cikin fari to wannan shekaran da suka sha yunwa sai suka rinka shigowa Madina suka shigo Madina da sunan sun zo wato koyan addini ne alhali da yawa daga cikin su munafukai ne ba ma musulunci suka yarda da shi ba to da suka shigo in aka tambaye su sai sun zo koyan addini ne alhali sun zo ne suna harkar kasuwancin su da wasu abubuwa na neman abinci amma ba wai addini ne ya dame su ba amma don su samu mafaka a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su samu kuma daraja a gurin su sai suka ce su musulmai ne sun zo shine sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa ai bai dace ba in dai mu'minai ne na kwarai wanda suka yi imani na gaskiya to ba gaba ɗayan su za su dawo su shigo gari ba da sunan wai sun zo koyan addini a'a wasu su saura a garuruwan su wasu kuma su zo su koyi addini a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su koma su karantar da mutane abinda suka koya a gurin sa shine Allah ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun da mana kowace kabila a samu wasu su wakilce su can a samu mutane can a samu mutane sai su tafi su shigo gari gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su koyi addinin musulunci idan sun koyi addinin musulunci sannan sai su koma sai su gaya wa mutane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su shine falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din don su samu ilimin addini a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam walyunziru qaumahum sannan su yi wa mutanen su gargadi idza raja'u ilaihim in sun koma zuwa gare su la'allahum yahzarun ko za su yi takatsantsan da rayuwar duniya su yi takatsantsan da abin da yake ba addini ba wasu malamai ko suka ce a'a wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita to a bar wayansu kuma su zauna a gida. Ba dole sai kowa da mutanen kauyuka kowanne ya fito sai an tafi ba. A'a, a saura a gida, sannan idan aka tafi wasu idan suka je tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda aka saukar masa na wahayi, za su rinka koyan menene Allah subhanahu wataala ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Sannan me aka ce a aikata cikin addini? Annabi sallallahu alaihi wasallam zai karantawa waɗanda suke tare da shi hukunce-hukuncen da aka saukar masa, su kuma idan sun dawo gida sai su rinka karantar da mutanensu. Ma'ana a ka'ida a samu jama'a, daga cikin jama'a su rinka wakiltan sauran wajen koyo addini. Shi yasa zaka ga jami'ar musulunci ta Madina, in ka je a jikin logon ta ma shine wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Shi zaki daibon jama'a daga kasashen duniya don su wakilci jama'a su zo su koyi ilimin addini a gurin, su koma kuma su rinka karantar da mutane addini, sunna, aqida ingantacciya da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ya dace, su karantar da mutanen su in sun dawo zuwa gare su. Wannan shine abin da ayan take nufi, wanda wannan karantarwa zai sa mutane su yi takatsantsan, su san harkar addini, su san sunna, su kaucewa bid'a, su san aqida, su kaucewa shirka, su kaucewa abin da ba addini ba. Wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake karantar da mutane, ko dai in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida, wasu su zauna tare da shi, in an yi masa wahayi su san abin da aka yi masa wahayi, waɗanda suka tafi kuma in sun dawo waɗannan sahabban su rinka karantar da su. Shi yasa sahabbai suka watsu a cikin duniya suna isar da sakon Allah, suna karantar da mutane abin da suka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaka samu wani sa'i irin su Abu Darda radiyallahu anhu, lokacin da ya zo Sham ya ce ku zo in koya muku sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Doka yake musu sallah, yana limanci, yana karantar da su sallah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su. Da yawa daga cikin sahabbai, Anas ibn Malik yakan zo cikin jama'a ya ce ku tashi in yi muku sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan su sun koyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma suna koyar da jama'a su. To haka nan kullun jama'a a ƙauye za a iya turo wayansu su shiga wani birni haka nan don su koyo addini, sai su koma cikin mutanen su su karantar da su addini. Sai dai kuma wani sai in mutum ya zo daga ƙauye, in ya dan dandana zaman birni shikenan, kuma sai ya kyale mutanensa kuma bai koma ya isar musu da sakon da ya koya daga gurin malamai ba. Ya kamata a ce ya koma ya jure, she fi tantantan ya koma ya karantar da mutanensa. Akan samu wasu ko sau ɗaya su je a sati sukan iya kasawa, an ce ma za a dau nauyin su sai kaga sun kasa. Wannan kuskure ne sosai. Ya kamata mutum ya je ya karantar da mutanensa, danginsa, dangin iyayensa, ya koya musu sanin addinin musulunci. Wannan shine alheri a gare su, kuma shine alheri a gare shi. Allah ya sa mu dace. Na'am.
Ya
Allah subhanahu wata'ala ta ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, qatilul ladhina yalunakum minal kuffari, ku yaƙi kafiran da suke dab da ku, waɗanda suke kusa da ku, waɗanda suke rayuwa da ku, ku yaƙe su, wal yajidu fikum ghilza, sannan su samu kaushi, su samu izza daga gurin ku, su san cewa ku ba wasa bane. Ku yaƙe su, ku nuna musu musulunci ba wasa bane in an taɓa shi, musamman kabirai da suke kusa-kusa da ku fara da su. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da waɗanda suke mushrikan dab da shi, waɗanda suke kusa-kusa da shi, har ya samu futuhat, aka bude Yemen, aka bude Najran, aka bude abuna Hadramaut, aka bude sauran garuruwa waɗanda suke kusa-kusa na mushrikan Larabawa. Sannan daga baya ya soma tunanin kulle yaki zuwa a yaki Rumawa, domin Rumawa su ne suka fi kusa da wato bila jaziratul Arab, masu bautan wuta kenan Rumawa, waɗanda suka gaje su har yanzu jikokinsu bautan wuta suke yi. Masu bautan wuta wanda suke kusa da biladul Arab, wato garuruwan Larabawa, wannan in ba a yi magance su aka kashe kaifinsu ba, to waɗannan ba sa barin addinin musulunci ya tafi. Allah ya ce qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza, su samu ƙarfi, su san cewa kuna da ƙarfi, kuna da daraja, kuna da izza. malamai suka ce amma kafin wannan ya taru sai mu'minai sun zama ruhama ubainahum ashidda'u 'alal kufari ruhama ubainahum amma duk lokacin da mu'minai suka zamanto su da su tukunna suke fada to shikenan sun bude kofa ga wayincan ba za su taba cin nasara ba sannan mu'minai sai sun tsarkake cikin su daga cin haramun kafin su ci nasara akan kafirai na farko a samu tauhidi aqida ingantacciya cewa Allah kadai kuka dogara da shi ku mu'minai na biyu ku zama yan uwan juna yan uwa na gaskiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam farko ya dasa aqida da tauhidi a zukatan sahabbai na biyu aka samu yan uwantaka sai da aka wayi gari sahabi yana iya yafe abin da zai rayu da shi don dan uwansa ya rayu sahabi yana iya yana cikin jin kishruwa a kawo ruwa in yi dan uwansa yana cikin kishruwa yace a wuce akai wancan sai da sahabbai suka kai wannan wajen imani suka kai wannan wajen son juna sannan ba sa hasada da juna ba sa gaba ba sa bibiyan kafan juna to in kun samu wannan yawan zu ga aqida ingantacciya kun tsarkake kanku daga cin haramun amma duk lokacin da mu'minai musulmai suna iya diban dukiyar da ba ta su ba to kar su taba tsammanin cewa ko tsawa bai kamata su yi wa kafiri ba ko tsawa don suna yi wa kafiri kafira ta mace ma za ta musu tsawa za ta iya ce ma mutumin banza alhali kai musulmi ne kana ta yawo cikin gare saboda ka yi ƙarya ka ci haramun ta sani ta san cewa ka ɗibi dukiyar da ba naka ba ta san cewa kai makaryaci ne ta san cewa kai ba mutumin kirki ba ne ta san cewa kana gaba da ƴan uwanka musulmai to wannan kar ma ku fara ko kun fara ba za ku je ko ina ba ba inda za ku je sai in kun zama mu'minai na gaskiya masu aqida da tauhidi nan kam in kun zama haka ba ruwanku da cin haramun ko ga zama ƴan uwan juna tsakaninku da juna ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana waɗannan sune mu'minai zaka gansu ruk'an sujadan tare yadda suke sallah a masallaci su dunkula su taru ko su saurari karatu ko su yi sallah tare ko sallan farilla ko salloli daban-daban na nafila ko sallan juma'a zuciyarsu a damfare take da juna kamar da jikinsu yake damfare da juna amma in dai wannan ya koma gefe na ce ha wane wane kaza a'a kaza wannan ma wane shikenan in dai har yanzu dan uwanka zai dinka sabuwar riga kana bakin ciki ka kasa bacci to kar ma ka ce za ka yi jihadi ba kai ta ba mace ce za ta koro ka a guje ko bulala ne a hannunta za ka gudu bulala za ka gudu ba za ka iya tsayawa ba in dai za ka ɗebi dukiyar haram a taskar gwamnati a baitul malin gwamnati kowa ya je ya mutu kowa a rasa magani a asibiti a rasa likitoci a rasa kaza a rasa karatu ingantacce a makaranti a rasa littattafai na karatu don kai ka ɗebe kuɗin da za a sayi waɗannan abubuwan to kar ka yadda ka ce za ka yi jihadi ƙarya kake yi mace ne za ta baka tsoro saboda me ana yin jihadi ne idan an rike tauhidi an rike addini sannan an tsarkake kai daga dukiyar haramun ka tabbata cewa ba za ka ci haramun ba ko za ka kwana da yunwa in dai haramun ne gwanda ka kwana da yunwa in yunwan ta yi sanadin mutuwar ka shikenan ya fi sauki akan ka ci haramun ka rayu in mu'minai ba su zama haka ba to su daina ma tunanin cewa za su ci nasara akan abokan gabansu kar su yi tsammanin haka ƙarya ne duk lokacin da aka wayi gari musulmai za su taru suna kace nace akan wani abu na haramun da ba a ba su daman ci ba suna ta kungiya suna ta wasu kwamiti daban-daban su zauna suna meeting a can su kwana suna meeting a can saboda wani kuɗi da ba su ci ba kuma na haramun to wannan musulmai kan su yi tsammanin cewa za su yi wani abu ba su da tasiri ko kaɗan da waɗanda suke kololuwa da waɗanda suke jiran a ba su su ma suna ƙasa ƴan alaba ku mu samu da irin waɗannan wanda suna nan suna jira ogansu ba a bashi dama ba don haka gaba ɗaya ba sa jin daɗi wannan tafiyar ba su gane mata ba don ba a cin haramun a cikinta to da wanda suke jira da wanda suke ɗebowa da wanda suke jira in an ɗebo a kawo musu da wanda suke kwance su ba su kai can da wanda suke gina ƙarya ginin ƙarya su ce wai ku zo ku yi sallah a ciki duk wannan kar ka yi tsammanin cewa za su ci nasarar jihadi shi yasa ba za ma in yanzu da an ji an ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilza ya ku wadanda suka yi imani ku yaki wadanda suke dab da ku kafirai ku yake su ku nuna musu izza ta musulunci ko su yadda da musulunci ko kuma su bar musulunci ya yabi yadda yake so kar su yadda ko da rubutu ko da magana a gidan media su taba musulunci in suka taba musulunci suka taba mutunci musulunci za a yi kata-kata da su yanzu wani da ya ji haka ya ce kai yau ma an tayar lafiya kuwa
wai lafiya kuwa saboda an sai jihadi shi yana ga kawai kai ni abun da yake bani tsoro kenan a rinka maganar jihadi tunda muna zaune lafiya kan a bar mu zauna lafiya mu da mu yi shiru ku ina zama lafiya ana cikin haramun ina zama lafiya ba zama lafiya bane in dai addinin musulunci bai zama ga izza ana ganin haramun a kuje mata duk wani musulmi ko yaro karami ne in ka ce masa ga wani kudi malam je ka kasashe na duniya ka gani ba ma wai maganar a ɗabi'ance kawai yaro karami in ka ce masa ka dan boye wani abu ka dauko wani kudi a shago ka ce zaka bashi wallahi a ɗabi'ance zai ce kai zai rinka kallon ka ne kawai yana mamaki wai wannan lafiyarsa kuwa zaka dauko kudin da ba naka ba kaga mutum mai shago kawai irin computer din nan ne an aje mai lissafa kudi da sauransu in an sai abun naira 1 haka za a rubuta in naira 200 ka bayar abun naira 1 ka saya haka za a rubuta ka asa naira 200 ka sa ayi recording din sa ayi documenting komai gashi nan ka bada naira 200 shikenan an baka canjin naira 199 shikenan an baka naira 199 tsaba a ciki kaza ne takarda a ciki kaza ne ka karba ba a cuci mai shago ba ba a cuci mai kaza ba kuma wata yana yi yaron shagon shi kuma an biya shi kudin sa daidai albashin sa ko allowance sa ba cuta ba cutarwa haka ake zaune lafiya amma mu yanzu kawai ana bada kaza receipt dinka daban receipt din mai shago daban Allah ya kiyaye to da wannan ne sai kaga ba za a iya samun daman cin nasara akan makiya addinin Allah ba su faɗi abinda suka ga dama su yi abinda suka ga dama kullum ba abinda za a iya yi da su a kama su sun je da biliyoyin kuɗi daloli miliyoyi sun je sayo makamai a shigo da shi Najeriya don a kashe musulmai an kama wanda suka yi wannan amma ba abinda za a iya yi da su saboda mai ku musulman ba ku shirya ba ba ku zama masu izza tsakaninku da juna ba ba ku zama masu mutunta juna ba saboda haka sai a kama da musulmi ne aka kama ya je sayo makamai a Afirka ta kudu da yanzu an daina labarin sa ma a duniya amma da ke ba musulmi bane ina kudin suke yaya akai ya akai hukunci ai hukunci mana a gaban jama'a don a san cewa wannan abu ya saba dokar kasa ba ma maganar dokar musulunci ba ya saba dokar kasa ai mana gani ba ai ba an yi shiru ba wanda ya sai magana ko mutum yana walwalansa amma in musulmi ne yayi to nan ne zaka ji magana saboda me saboda musulmi ba su da izza sun jefar da izzan su a bayan gida suna cin kafan juna suna gulman juna suna rashin mutunta juna wanda zaka yi mu'amala da shi kaga ya ma rashin alƙawari ya ma rashin mutunci ya ma ha'inci sai musulmi yawanci kai mu'amala da musulmi ka gani ko mu'amala ta kasuwanci ko mu'amala ta kaza ko abubuwa da yawa in kai mu'amala da musulmi zaka yi mamaki in ya ganka kai musulmi ne balle ma in kana da alaka da almajiranci to nan ne zai abun da ya ga dama yana ga kawai kaza ya faɗi wannan ya faɗi wancan yana neman cin mutunci yayi tan sai daga baya in ya rasa yadda zai yi Allah ya fi karfinsa shikenan kuma sai zo yana nadama ta ƙarya nadama ce ta ƙarya to mumini ba majiji ba jihonsa ba ya saran su sau biyu a rami guda saboda haka Allah subhanahu wataala ce qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghillah in kun duba malamai suka ce sai musulmai sun zama ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum yau ku zama ba ku hasada da juna ku musulmai in kuna son izza in kuna son addinin ku ya daukaka sannan jihadi ila qiyamis sa'a ayoyin jihadi suna nan ba a goge su wajibi ne suna nan musulmai ba za su gushe cikin kaskanci ba matukar ba su tsaya akan jihadi ba za su samu izza za su samu daukaka matukar sun bi jihadi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma bisa sharuda da ya dace bisa dokoki da sharuda yadda ya dace in ko suka ce za su yi jihadi ba bisa tsari ba nan ma kuma sun kaucewa addinin musulunci dole su samu matsala nan ma hali to da ka a gane wannan a fahimci addinin Allah Allah ya qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilza su samu izza da ghilza wato kar ku yi musu wasa lokacin da suka ce za su taba addinin musulunci kar ku yi rawasa ku tsaya ku nuna cewa musulunci ba abun wasa bane wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin Allah yana tare da almuttaqin masu tsoron Allah Allah yana tare da mu'minin ƙwarai Allah yana tare da su duk yanda za a je a dawo Allah zai daga izzan su Allah zai daga darajar su zai daukaka su sannan addinin musulunci zai daukaka matukar kun rike addinin musulunci riko na gaskiya na'am
wa idza ma وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha ma unzilat suratun, a duk lokacin da aka saukar da wata sura, fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana, daga cikin munafikai wanda suke kiran kansu musulmai, zaka ga wasu dama munafikai ne, suna cewa ayyukum zadatu hadhihi imana, waye ne a cikin ku, sai su rinka magana su ya su, waye a cikin ku wanda wannan suran ta kara masa imani. Munafikai su rinka magana da juna, kai ya kake ji, suna magana da juna. Allah subhanahu wataala ya san halin munafikai. Duk lokacin da aka yi magana mai karfi daga Allah, ko aka saukar da sura daga Allah wanda take magana akan shari'ar Allah, take magana akan abin da musulmai kamata su yi, take magana akan abin da musulmai kamata su bari, zaka ji munafikai. Fa minhum, Allah ce daga cikin su munafikai, zaka ji man yaqulu, wanda zai rinka cewa ayyukum zadatu hadhihi imana, waye wannan ta kara masa imani wannan ayan ko wannan sura, to ni dai kam gaskiya har yanzu kaza kaza, kawai munafiki shi kullun haka yake. Allah ce fa amman ladina amanu, amma mu'minai, fa zadatuhum imanan, sai ka ji duk lokacin da sura ta sauko sai sake jin wani zafin imani da dadin imani da yalwa na imani, sai kara musu imani. Wahum yastabshirun, kuma suna albishir, suna annashawa, suna walwala saboda Allah ya ce ku yi kaza. Duk lokacin da mu'mini ya ji ayar Allah, a yanzu ayoyi ba sabon saukowa suke yi ba, ga sunan a cikin alqur'ani, amma duk lokacin da aka karanta mana ayoyi, in dai muna da imani, to zamu ji kawai yana ƙara ratsa mu, muna ƙara jin daɗi, muna ƙara fahimtar alqur'ani. Amma in akwai munafirci a zuciyar mutum, ana karantawa in ya ji wata ayan, kaga sai ga yana ya suma wai, ya rasa inda zai sa kansa, saboda mai munafirci. Amma mu'minai, fa zadatuhum imanan, sai ya ƙara musu imani. Wahum yastabshirun, malamai suka ce wannan yake nuna cewa al-imanu yazidu wa yanqus, imani yana ƙaruwa, yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'siya, imani yana ƙaruwa bi ta'at, da yawan aikin alkhairi. In kana yawan aikin alkhairi, imanin ka zai ƙaru. Ka duba a cikin watan Ramadan din nan, da Allah yake taimakon mu, aje gurin karatun alqur'ani can, aje can ma gurin karatun alqur'ani, aje can sallan tarawihi, aje can sadaka, ayi wancan ayi wancan, kai mu da kanmu muke jin cewa kai muna dan jin dan dadi, muna dan ganin alama dai, ko ba haka ba? Balle ma ku, mu ma muna dan ganin alama dan kadan hakan nan. To Allah ran ma dai kan mun san insha Allah ta'ala sun yi nisa, ayi wannan ayi wancan ayi wancan, zaka ga abun akwai alaman kai, abun akwai dan karuwa. Yanzu in aka ana fita daga Ramadan, aka ce mu zo mu taru anan, abun sai zama mana aiki, sai zama mana aiki. Je ka kai sallan tarawihi, ai ko liman ya dan kara ya tashi, zai kara raka'a ta biyar, zaka ji an ce subhanallah ta kota ina, saboda ba zai yiwu ba. Ko kuma a ce misali wani ko shafa'i da wutri baya iya yi bayan sallan isha, in aka fita daga Ramadan, shafa'i da wutri wannan irin raka'a ukun nan baya iya yi, ana yi kawai waya tana ƙara dama nan da nan ya fita. Amma yanzu ba, har raka'a goma kuma kana yi kana jin daɗi, ran da baka yi ba sai ka ji ka cikin baƙin ciki da takura, kana yi kana jin daɗi, ka ini da azumi, kuma ka tashi daga wani nisan guri, ka taho ka zauna gurin karatun alqur'ani, wani bayan ya je anan ya sake tafiya da daddare ma ya je inda ake yi, ya ji wani kai da hantsi ma wani ya je, sannan ga karatun qur'ani ga me kai, da a ce duk shekarar ma Ramadan ne. Amma ina Allah subhanahu wa ta'ala dai ya gafarta mana, don in sai duk shekaran ta zama Ramadan ma kuma gaskiya za mu sare. To Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa wata ɗayan nan da muke samu mu ji mun ɗan ji daɗi, kai wani alama ce ta imani. Allah ya ƙara mana imani. To da haka al-imanu yazidu bi ta'at, imani yana ƙaruwa da yawan aikin alkhairi. Wa yanqusu bil ma'siya, imani kuma yana raguwa da yawan sabo. In kaga yawanci kullum kana ta sabo, to ka tabbata imanin ka yana raguwa. Ba za ka gushe kana sabawa Allah, imanin ka yana raguwa, zuciyarka tana baki. In mutum ya yi sabo, sai a diga kaman wani tabo baki a cikin zuciyarsa. In ya ƙara yi sai a ƙara digawa, in ya ƙara yi sai a ƙara digawa, imani yana fita, wannan bakin yana bakin tsatsa na munafirci da kafirci yana mai zuciyar. Mutum ba zai gushe yana sabo har zuciyarsa ta zama baki irin, Allah kiyaye. Mutum ko ba zai gushe yana aikin alkhairi har zuciyarsa ta zama parasol. Allah ya tabbatar da mu akan imani. Don haka imani yana ƙaruwa yana raguwa, wannan tabbas aya ce da take tabbatar da wannan. Allah ce wa ammal ladina fi qulubihim maradun, amma wanda zukatansu akwai ciwo na munafirci da ciwo na kafirci da suke boyewa, in ayoyi suka sauko ko kuma aka karanta musu a inda ake karantawa, fa zadatuhum rijsan ila rijsihim, sai ƙara musu shakkan ay rayban, wato sai ƙara musu kokonto ila rijsihim, bisa ga kokonton da dama can suke kansa. Sai ga mutum yana ta kai to yanzu wannan aya to ko za a yi aiki da wannan to amma tunda Allah ya sa mun yi aiki da sauran ai wannan din sai ai hakura to raunin imani ne wannan raunin imani ne a cewa to tunda ka dan yi wata sunna ka samu kana da dan gemu ka dan hakan nan ko kuma ka samu ma kana dan iya daga wandon ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi to dan abun da ake tayawan magana dan kudin nan da muka dan ci kudi yafi bala'i yafi bala'i yawanci zai ga shedan yana raya maka ba ji kai nafila ba kuma kai ba ne ba kai bane liman ko na'ibin liman ko wani abu hakan nan ga karatun alqurani kai ga me wallahi naira daya duk sai ta haraka duk sai ta rusa wani abu ba naira daya ta haramun sai ta rusa wani abu domin waɗannan aikin da kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai rantse don kana wannan aikin sai ka shiga aljanna ba amma ya rantse in ka je malamai suka ce koda allura ne na baitul malin jama'a ka boye ko a wani office din ka ko a kai direba ne sai aka je sai aka ce to yanzu wannan abun da za a canja wannan motar naira 1500 ne wannan wannan kuma naira 2000 ne wanne za a sa maka to yanzu abun da za a yi ka sa na wannan shi mai sauki amma ka rubuta naira 2000 wai naira 1500 mutum ya sa an rubuta ka san in mutum ya fara cin haram zuciyarsa mutuwa take gaba daya ko kuma mutum yazo an ce wannan abun na aikin office ne ko kudin aikin office ne ko kuma a wannan kudin kaza ne gudanar da aikin office ko gudanar da kaza sai da bi wani abu yayi amfani da shi ko kuma yayi da motar office motar aikin gidansa yana daga cikin hatsarin da muke ciki yawanci ake amfani da wannan mutum motar aikin office ya mai da ita ai motar sa wannan hatsari ne cin hanci ne yawa motar aikin ofishi ba motar kai mata anguwa bane domin motar ba ta matan bane ta kai ne da aka saka ofishin wannan ana kuskure daya wace sai ga motar aikin ofishi ta koma ta kai yara makaranta ta koma ta kai mata anguwa ta koma ta kwana a gidan mai wannan ofishin wannan duk hatsari ne yana daga cikin cin hanci manta kuma yana karewa za a je a rubuta receipt a sha mai a rubuta akai ma'aikatan ta sake cika motar da abuna in dai aiki ne naka na kanka kai aka kai mata anguwa sai dai zaka iya roƙan ma'aikatar in sun yadda maka zaka iya amfani da motan wajen kai matanka anguwa da kai yaranka makaranta amma dole ka yi lissafin kudin mai sai zama ka san iya na kudin makarantar da ake kai ƴaƴanka ko na kudin anguwa da ake kai matanka wannan sai ka rinka biya aljihunka ana zuba mai a cikin mota in ma'aikatar ta ma alfarmar zaka iya amfani da garwar mota din kenan amma in dai a cikin kudin ma'aikatar wannan ya zama haramu wannan mu mai da hankali da irin wannan abubuwa ne da yawa ana mantawa da wannan abubuwa kawai sai kaga mun shiga bala'i a rayuwa mun rasa ta ina ne bala'in ya same mu kullun kudinka gashi nan baya kaiwa kafin wata ya kare ga dumbin albashi amma kuma ina an rasa ina kudin ya shiga sannan kullun a cikin hayaniya kake ana cewa an dan samu wani kudi naira 2500 hankalinka yayi gurin naira 2500 alhali albashinka 1000 kaza amma da ka ji labarin wani dan 2500 wanda baka tsammanin sa ya shigo gabaɗaya sai hankalinka yayi gurin sai kai wajen sau 10 akan wannan 2500 din kana so ka karba don za ta kashe wani za ta toshe wani abu duk abun da ya kai mu cikin wannan bala'in irin wa'innan ƴan abubuwa kanana ne da ba mu amfani muke amfani da su wanda ba daidai ba kudin gudanar da office ka gudanar da abu naka na kanka a ba mutum a ce kudin gudanar da office naira 20,000 ne a wata daya ana kawo 20,000 din kawai sai ka sayi hula ka sayi riga ka dinka kai me alhali na gudanar da office ne dalilin kasancewanka a office yasa aka bada wannan kudin sai kai amfani da shi wa kanka to kai amfani da haramun cin hancin kenan to irin wa'innan abubuwa ya kamata mu mai da hankali da su wai za amma wa ammal ladina fi qulubihim maradun amma wadanda suke da ciwo a zuciyarsu fazadatum rijisan ila rijisin sai kara musu kokonto akan kokonton su yanzu wani an fadi wannan abun ana magana akan ayan alqurani suka ce kai to bari dai zamu tura tambaya gurin malam wane don malam wane ai shi tun ba aifi wannan malamin ba aifi wannan almajirin ba shi malam wane yake tafsiri saboda haka to akai tambayan mana kan kai tambayan ma haka ne in dai aka je ayan haka ne aya ba ta canjawa sama da shekara 1000 aka saukar da ita kuma ba za a saki sabon wahayi ba don annabi sallallahu alaihi wasallam bayana komin kankantan yaro kuma in dai fassaran da yayi daidai ne to komin girman mutum in ka ji haka zaka fassara fassaran da muke yi anan in dai fassaran daidai ne ka dauka ka je manyan limamin harami ka tambaye su fassaran wallahi haka za su fassara yawancin su zaka ji sun ce Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce kaza yawancin su sai da cewa Al-Hafiz Ibn Jarir At-Tabari ya ce kaza duk malaman duniya da suke fassara alqurani anan zaka ji suna zagayawa Al-Hafiz Ibn Jarir al-Tabari, Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Hafiz Al-Qurtubi ya ce kaza, in sun gangaro sai Imam Shawkani ya ce kaza, in sun gangaro sai kaza kaza, duk anan zaka ji ana zagayawa. In sun dawo na baya bayan ka sun ce abuna Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti Hafizahullah Ta'ala Rahimahullah Ta'ala ya ce kaza, ko su zagaya su ce Ibn Ashur ya ce kaza, duk anan zaka ji ana zagayawa. To tafsirin guda ɗaya ne, ayoyin su ne. Saboda haka ko mu so ko mu ki kawai mu yi imani da shi, Allah ya ba mu ikon yin imani. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Garin kokonto daga karshe sai kaga sun mutu wa hum kafirun, alhali suna kafirai. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Awala yaruna
Allah ta awala ya rauna, wai shin ba su gani ne masu irin wannan al'amari din, annahum cewa su yuftanuna, akan jarrabe su fi kulli amin, a kowace shekara, marratan ko a jarrabe su sau daya au marratan ko sau biyu, ko a jarrabi mutane da annoba, ko a jarrabi mutane da fita jihadi a gani munafikai za su fita ko ba za su fita ba, ko wani sai a jarrabi mutane da annoba a gani za su koma ga Allah ko ba za su koma ga Allah ba. Awala ya rauna, ba su ganin cewa ana jarraba su kowace shekara, ana jarraba su marratan, wani sai sau daya, wani sai sau biyu, wani sai ya jarrabe ku da annoba, wani sai ya jarrabe ku da yunwa, wani sai ya jarrabe ku da rashin kuɗi, wani sai ya jarrabe ku da wasu abubuwa na rashin zaman lafiya a gani. Sun malaya tubuna, sai kaga kuma munafikan ba sa tuba su koma ga Allah, sai dai su yi tuban ƙarya kawai lokacin da bala'i ya kai bala'i, kaji ana ta bayani tare da su, amma ina daga ƙarshe sai su koma abin da suke yi na da. Allah kiyaye mu. Wala hum yadhakkarun, kuma ba sa wa'azantuwa da abin da ake musu wa'azi da shi. Allah ka samu wa'azantu da abin da ake mana wa'azi da shi na ayoyin Alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Insha Allah, in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna fata Allah ya sa mu dace. Dukan bayin Allah, musamman shi Malam Muhammad Amin Abu Sufyan kenan, wadda koyaushe ana tare da shi a nan, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil madinati aqwamu ma qata'tum wadiyan wala niltum min aduwin nailan wala salaktum wadiyan illa menene yusharikukum menene habathahumul uzur. Don haka irinsa abunan koyaushe yana tare da abunan wannan karatu din a zuciyarsa, sannan kuma tare da gani da makamantansu, har masu abunan su Mala Abdul Malik Mala Usman suke cewa wani lokuta yake rubuta musu cewa a su gyara kaza, yana Malaysia yana gani. Saboda haka wannan muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake shi cikin jarabawan da za su yi, Allah ya taimake shi cikin karatunsa, ya ba shi nasara, ya sa a cimma abin da ake so a cimma na alkhairi. Akwai Malam Sani Aji, shi ma yana kasar Italy, shi ma kusan irin haka ne, yana fama da karance-karance, shi ma suna kusa da dab da jarabawa. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba shi nasara, ya sa a dace cikin jarabawan da za a yi, wanda ya turo abu ne dan shekarar ƙarshe. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba shi nasara jarabawan da za a yi, da kuma haddace alqur'ani da yace, da kuma aure da ya faɗa bayan gamawa. Duka muna fatan Allah ya ba da nasara dukkan sauran dalibai baki daya da suke karatu ko shekaran ƙarshe ko kuma kowa da inda yake. Allah subhanahu wataala ya ba da nasara, Allah kuma ya ba da ƙarfin gwiwa cikin abubuwan da ake yi, kuma Allah ya sa a samu ayyuka masu alkhairi bayan an gama karatu. Wanda suka turo suna buƙatan aiki, Allah subhanahu wataala ya azurta su da aiki mai albarka. Wanda ya samu har ayyuka guda biyu, muna fatan Allah ya zabar masa mafi alkhairi, ya kuma samu nasara cikin aikin da Allah ya zabar masa. Wanda ya turo iyalinsa tana da juna, Allah subhanahu wataala ya sauke ta lafiya, ba su zuriya tsayi ba. Wannan baiwar Allah da ta rubuto takarda, wanda wannan kadan ne daga cikin al'adun mutane mu anan. Allah subhanahu wataala don bai bata aihuwa ba, bai kamata ƴan uwan miji kaga suna tsangoma. Wannan kuma dabi'a ce ta mu. Wasu ma zaka ji sun ce har sun shirya masa yin aure a wani guri, wasu kuma suna cewa a'a mai can ba ta da albarka, a'a menene, duk irin wannan tsangoma din a al'adun mu nan yana nan kala-kala. Allah subhanahu wataala ya bata zuriya tsayi ba, Allah ya sa ta samu aihuwa, kuma aihuwa mai albarka. Waɗannan masu tsangomanta su kuma ƴan uwan miji su sani cewa aihuwa daga Allah ne. In Allah ya ga dama ta aihu, in Allah ya ga dama ba sai ta aihu ba, amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba ta aihuwa, Allah kuma ya ba ta zuriya tsayi ba. Dukkan masu buwan irin wannan bukata Allah ya ba su zuriya tsayi ba. Dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita. Akwai wanda ya turo shekaru da yawa yana jinya, ya Allah ka ba shi lafiya, Allah subhanahu wataala ka ba shi sauki cikin jinyar da yake. Wanda suka turo shi ma tsawon lokaci akwai jinya na ciwon siga, Allah subhanahu wataala ka ba shi lafiya. Akwai iyayenmu masu fama da jinya da tsawon lokaci suna jinya, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. Akwai prof shi ma professor Kalayi abuna wadda shine provost na medical college na wannan jami'a, shi ma yana fama da rashin lafiya, amma zaka ga da an samu sauki, yana nan gurin karatu, yana nan dukkan guraren ayyukan alkhairi, amma ga shekaru kuma ga dawainiya sannan kuma ga jinya. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya. Abin da yake damunsa na jinya, Allah subhanahu wataala ya yi masa. Dukkan ƴan uwanmu musulmai da suke fama da jinya, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. Allah subhanahu wataala ya kawo mana nitsuwa a rayuwa, ya kawo mana sauki a rayuwa, ya tabbatar da mu akan imani. Abin da zai zama mana damuwa a rayuwar mu, Allah ya mana maganin sa. Abin da zai zama mana alkhairi a rayuwar mu, Allah ya tabbatar mana da shi. Abin da muke bukata a gurin Allah, Allah ya ba mu shi. Duk abin da muke bukata in ba alkhairi bane, Allah ya fi mu sani. In ba alkhairi bane, Allah ya kawar da shi, ya kawo mana mafi alkhairi. Abinda muke ganin cewa yana nesa, Allah subhanahu wataala mai iko ne matso da shi kusa. Duk wanda yake da wata bukata wanda yake ganin kaman ta gagare shi, ya Allah bai gagare ka ba, Allah ka hada shi da bukatar sa, ka sanya alkhairi a ciki. Kasuwancin mu ƴan kasuwa, Allah subhanahu wataala ka saukar mana da albarka a cikin kasuwancin da suke yi. Manoma, Allah ka saukar mana da albarka a cikin noman da suke yi. Allah ka saukar mana da albarkan tattalin arziki a rayuwar mu, ka azurta mu ta inda ba ma tsammani. Allah ka raba mu da bashi, Allah ka raba mu da cin bashi. Duk wanda yake da bashi yayi dabaibaye shi, Allah ka bashi ikon biya. Wanda yake rayuwarsa kullun sai ya ci bashi, Allah ka kawo masa mafita ya zama baya cin bashi. Allah ka hana mu cin bashi, Allah ka kawo mana walwala, ka yi mana albarka cikin da abin da ka azurta mu da shi. Ya Allah, abin da ka ba mu koda a ganin mu abu ne kadan, Allah subhanahu wataala mun san abu ne mai yawa, kai masa albarka. Allahumma qanni'na fi ma razaqtana wa barik lana fi ma ataytana innaka ala kulli shay'in qadir. Allah kai albarka a cikin zuriyarmu, kai mana albarka a cikin iyalanmu, Allah ka saukar da albarka a gidajenmu, ka saukar da albarka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, abinda ka raba a wannan ini mai albarka, na wannan wata mai albarka, na wannan rana mai albarka, abinda ka raba na rahama da gafara da ƴantawa daga wuta, Allah ka samu na daga cikin wanda suka samu. da mu da iyayenmu da kakanninmu, ya Allah ka sa mu daga cikin wanda suka dace, iyayenmu da suke cikin kaburbura Allah ka sa suna daga cikin yantattu a wannan ini mai albarka, a wannan wata mai albarka. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma aati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa ulama'ina. Allahumma jama'na wa iyyahum fi jannatil firdaus. Allahumma aslih lana azwajana wa dhurriyyatina wa aati riqabana wa riqabahum minan nar. واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه يا حي يا قيوم. ونعوذ بك من فتن آخر الزمان. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من فتن آخر الزمان. اللهم ارزقهم حفظ كتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
Thank you.